أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله مغود الله تبارك وتعالى دينونا منا وأن الوقت شمي البركة. Yau muna 13 ga watan Jumada akir hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443, wanda yayi daidai da 17 ga watan 1 shekara ta 2022 miladiya. A ci gaba da karatu da muke a wannan littafi mai albarka na Mulugul Maram min Jami Adillatil Ahkam. Muna cikin Kitabu Tahara, cikin babul miyahi, babin da yake magana akan ruwa, wanda ya halatta a yi tsarki da shi ko alula da shi ko kuma tsarkaka da shi. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama uhillat lana almaytatani wa damani fa amma almaytatani fal jarad wal hut wa amma damani فالكبد والطهال أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. وعن ابن عمر دغ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الله يدده سو قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يا من الله سبحانه غدي شي ياتي أهلت لنا الميتتان للي أن حللت منا متتو غدا بيو وضماني دجيني غدا بيو فأما الميتتان amma waɗannan matattu guda biyu faljaradu walhutu shine fara da kuma kifi wa amma zamani amma jinin nan guda biyu falkabiru wa tihalu shine hanta da kuma saifa. Akarajahu Ahmad, Imamu Ahmad ne fi da shi, wa Ibn Majah da Ibn Majah wa fihi dhafun, a cikin sa akwai rauni. Wannan hadisi an samu shi daga Abdullah dan Umar, Allah ƙara musu yarda. Yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace an halarta mana matattu guda biyu da kuma jini guda biyu. To malamai sun ce me yasa zai kawo wannan hadisin anan? Abin da yasa ya kawo shi shine ana maganan tsarki ne, ruwan da za a yi alola da shi ko za a tsarkaka da shi. To shine yake so ya faɗa mana cewa waɗannan matattu guda biyun idan suka fada a cikin ruwa, to wannan ruwan har yanzu mai zarki ne, za a yi amfani da shi saboda halal ne a ci su. To shine dalilin kawo hadisin kenan. Yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana an halatta mana matattu guda biyu da kuma jini guda biyu. To matattu guda biyun nan yace shine faljaradu walhut, fara da kuma kifi. To saboda haka ruwan da ya zama akwai kifaye a cikin sa yana da tsarki, za a yi amfani da shi. Sannan aljarad, idan fara ta fada cikin ruwa ko kuma ruwan take, ita ma za a yi amfani da shi. Wa amma damani, amma jina jini guda biyu falkabidu wa tihal shine sefa a shine hanta wa tihal da kuma sefa, shi ma wannan halal ne saboda haka koda sun bada cikin ruwa, wannan ruwan da yana nan da zarkin sa, sai dai in sun canja masa launi kamar yadda muka karanta. Akarajahu Ahmad, Imamu Ahmad ne fitar da wannan hadisi, wa Ibn Majah da Ibn Majah wa fihi dhafun, a cikin hadisin akwai rauni. To malamai suka ce abun da yasa aka ce a cikin hadisin akwai rauni saboda hadisin an rawaito shi ne daga Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, Abdurrahman dan Zaidu dan Aslam, shi kuma Abdurrahman dan Zaid dan Aslam da Ifi ne ya kasance yana da rauni a cikin ruwayan hadisin da yake rawaitowa yana da rauni shi kansa to kuma su uku ne dama ƴaƴan Zaid bin Aslam din akwai shi Abdurrahman din akwai Abdullahi akwai Usama to malaman hadisi sun ce wannan gaba ɗayan su guda uku suna da rauni saboda haka in sun karbo hadisi saboda haka hadisin dole zai zama mai rauni saboda raunin su to kuma an ce sun ji ne daga baban su shi Abdurrahman dan Zaid dan Aslam ya ji daga babansa shine Zaid dan Aslam din nan shi kuma ya ji daga Abdullahi bin Umar kuma yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to saboda haka sai aka ce to anan hadisin za iya daukar sa matsayin mauqufi ya ce mauquf shine wanda ya tsaya akan Abdullahi bin Umar bai je kan Annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam cewa Abdullahi bin Umar ya ce kaza shi ya faɗa ba ne sallallahu alaihi wasallam ne faɗa ba saboda in ka duba zaka ga ya ce uhillatul lamaitatani wa damani an halarta mana matattu guda biyu sannan da jini guda biyu to anan sai suka ce to haka ne sannan kuma wasu kuma suka ce a ai duk sahabin da ya faɗi din wannan maganan to hadisin za a iya mai da shi marfu'i a daga shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ai da yace an halarta mana matattu guda biyu waye zai halarta musu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi zai halarta musu saboda haka sai aka ce to za a iya daukan hadisin a kai shi zuwa ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to saboda haka raunin da aka bala a cikin wannan hadisin na tafiyar hadisin ne ta inda ya taho ne daga wajen Abdurrahman bin Zaid bin Aslam to Abdurrahman kuma malaman hadisi sun ce yana da rauni sai dai shi Abdullahi bin Zaid bin Aslam shi dan uwansa kenan dukan su guda uku an ce suna da rauni guda ɗaya ne a cikin su aka samu Ibn Ma'in da Ahmad bin Hanbal suka ce bashi da rauni shi Abdullahi bin Zaid bin Aslam suka ce shi bashi da rauni amma sauran suna da rauni duk da sauran malaman hadisi sun raunata su gaba ɗayan su sun ce su din masu rauni ne na'am ko ga mana وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتكي بجناحه الذي فيه داء wa Nabi Hurairata radiyallahu anhu daga sai Nabi Hurairata Allah ya kara masa yadda kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Nabi ya rame Allah subhanahu wa ta'ala gare shi yace idza waqa'a zubabu fi sharabi ahadikum idan kuda ya fada cikin abin shan dayan ku fal yaghmisu to ya tsoma shi ciki ya danna shi ciki summa liyanzihu sannan sai ya ciro shi fa inna fi ahadi jinahihi da'an lalle a cikin ɗaya daga cikin fukafukansa akwai ciyo wa fil akhari shifa'an a ɗayan kuma akwai waraka akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya fidda wannan hadisi wa abu dauda wa zada ya ƙara cewa wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da lalle shi yana kiyayewa ne da wato wannan fukafukin nasa wanda yake da ciyo din wannan hadisi an samu shi daga sayyidina Abi Huraira Allah ya kara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza waqa'a zubabu idan kuda ya fada cikin abin shan ɗayan ku to ya tsunduma kudan ciki sannan sai ya cire shi to anan malaman sun yi magana cewa ba sai abin sha ba ko abin ci ne idan kudan ya fada ciki to ana so mutum ya danna kudan ciki sannan sai ya ciro shi. Idan ya danna shi cikin nan ya fidda shi, zai wahala a ce ya rayu bayan nan, zai wahala ya samu wata rayuwa in ba sa ba dai ajalinsa ya zo kenan. To saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin fukafukansa guda biyu shi wannan gudan, daya ciyo ne, daya fukafukin ciyo ne a jiki, dayan kuma waraka ne a jiki, a jikin fukafukin. Saboda haka idan ka danna shi ciki ya riga ya diga maka ciyon tunda ya riga taba abincin ko ya taba abun shan naka, ya diga ciyon. In ka kade shi ya tafi baka danna shi ciki ba, ya sa maka ciyon ya tafi kenan. Amma in ka danna shi ciki to ya sa maka warakan kuma. Ciwon da yazo da shi daman da warakar sai yake tafiya, sai ya sa maka warakan a ciki. To anan malamai sun yi magana sosai cewa me yake nufi da maganan a danna shi ciki, ai kaman gashi kuma da kazanta a jiki kaza 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 kaza. To kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya warware abun, yace to ai ɗaya ciyo ɗaya magani, kuma gashi in ka sa shi zai yi maganin wannan ciwon da yake jikinsa, da maganin sai yake tafiya. Kuma dukkan wani abun da duk wani kudan da bashi da jini a jikinsa shi ma haka ake masa, ba sai iya a wannan ba kuda nake so in ce ba, dukkan wani me ya zace to kwaro ne ko me ba kwaro bane ko me zace ne, irin dai kananan nan dai wanda ba su da jini a jiki, to su ma in suka fada cikin abu za a danna ciki ne. In aka danna ciki shikenan. Kaga yanzu in kace wai tsafta ne kake da shi, zaka kade shi ka kore shi, to ya sa maka ciwon kuma zaka ci abincin. Kuma aka ce idan aka ce yanzu za a duk lokacin da kuda zuwa kan abu ya zama najasa, kaga aiki ya jika a wasu wuraren ka yanda kudajen suke. To saboda haka yana da maganin sa a jiki, kuma akwai irin sa da yawa wanda Allah ya musu irin wannan halitta, ko kudan zuwa ma haka take, kaga tana da da tana da shifa, tana da ciyo tana da magani. Maganin ta shine zuwan da take bayarwa, ciyon kuma shine ta rube ka ko zaka ji, kaga duka Allah ya hada mata. To saboda haka wannan dai malamai suka ce haka ake son mutum yayi, shine kuma in aka yi haka din to za a samu lafiya. Akhrajul Bukhari, Imam Bukhari ya fi da wannan hadisi, wa Abu Dawud da Abu Dawud maza da ya kara da cewa wa innahu yattaqi bijanahi alladhi fihi da, lalle shi kudan nan yana kiyayewa ne da wannan wannan fufuken nasa wanda akwai ciwon a jiki. To kaga da shi yake kiyayewa, to wato ma'ana shi zai dora maka wannan fufuke mai ciwon, shi zai dora ma in yazo ba mai lafiyan bane. An ce ɗaya lafiya ɗaya ciwo, to in yazo mai ciwon ne zai dora akan abincin naka ko akan abin shan naka. To saboda haka in ka danna shi ciki kuma shikenan, sai abun ya fito gaba daya. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وحسنه واللفظ له. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أبي واقد الليثي الله قال ما سيدا قال ياتي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال من الله سبحانه غريش ياتي ما قطع من البهيمة lalle abin da aka cira daga jikin dabba, wahi hayyatun kuma dabba tana nan a raye, fa huwa mayyitun, to wannan din bacaccen abu ne. Akarajahu Abu Dauda ne fidda shi wa Tirmizi da Tirmizi, wa hasanahu ya kyautata shi, wa lafzu lahu lafzin nasa ne. Abin da wancan hadisin ya kunsa, har yanzu maganar ruwa yake, ana gaya maka cewa duk ruwan da kuda ya fada a ciki ruwan nan bai zama mai najasa ba. Yawa sai dai ka danna shi ciki, sai ka dauko shi sai kai amfani ka da shi. Saboda har yanzu ana cikin kitabu tahara ne, ana maganar ruwa ne. Saboda haka duk wani abun da ya shafi ruwa, abun da zai jirkita ruwa sai ya kawo mashi. Kar ka ga kuda ya fada cikin ruwa, in dai an danna shi an gama nan, to shikenan ruwan yana nan har yanzu da tsarkin sa. Yace daga Abi Waqid al-Laisi, shi Abi Waqid al-Laisi dai daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunansa Haris bin Auf. Yana ɗaya daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma qutiya min al-bahimati, abun da aka cira na daga dabba kuma dabbar rayayya ce ba maciciya ba, to wannan abu maciciyan abu ne.
To
an ce wannan sababin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo garin Madina ya same su suna cire wani abu na jikin dabba su wani amfanin su da shi ko ba su yanka dabban ba su yanka ta ba ko jelanta haka nan ko wani barin kunne ko wani abu ne za su cira a jiki kuma dabba tana nan a rayi ba kashe ta suke yi ba to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to daga yanzu duk abin da aka cira daga jikin dabba rayayya to wannan abun ba ciccin abu ne ba za a amfani da shi ba ba za a yi wani abu na amfanarwa da shi ba akarajahu Abu Dauda Abu Dauda ya fitar da wannan hadisin wa Tirmidhi da Tirmidhi wa hasanahu ya inga ya kyautata shi wa labdahu labazin nasa ne na Tirmidhi din ne kenan babul aniyah babin da zai magana akan ƙwariya ko kuma kwano har yanzu dai yana maka bayanin yadda za a yi yadda za ka yi da ruwa kullun yana ga maka ga abin da in ya shiga in abu kaza ya shiga ya bata ruwa ba in abu kaza ya shiga ya bata ruwa ba to yanzu an iso inda za ka yi alolar in za ka yi alola ai dole za ka ɗebi ruwan ne ba ruwan ne kawai za ka na za ka sa hannunka kana ɗebo shi haka ba daga cikin wani abu ne to yanzu zai maka bayanin wani irin abu ne ruwan zai shiga cikinsa in ya shiga cikinsa kuma za ka yi alola da shi shi ne aka ce babul aniyati babin da zai magana akan ƙwariya ko kwano ko buta abinda dai za ka ɗebi ruwa a cikinsa ka yi alola da shi an hudai fata bin liyaman radiyallahu anhu kala kala nabi sallallahu alaihi wasallam la tushribu fi aniyati zahabi wal fiddati ولا تأكلوا في سحابها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه عن حذيفة بن اليمان دغا حذيفة دان يمان رضي الله عنه الله يدد شي قال ياتي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت غري شي ياتي لا تشربوا في آنية الذهب كركوشا دغا قريه الزناري والفضة كوكما أزرفة ولا تأكلوا في sihafiha sannan karkuci daga trenta ko kwanonta fa inna lahum fid dunya lalle wannan nasu ne a duniya walakum fil akhirati kuma naku ne a lahira ku wannan hadisi an samu shi daga sayyidina Huzaifa ibn al-Yaman ɗaya ne daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga shi har mahaifinsa duk sahabban annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama kuma shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi sirrin sannan ya bashi wani sirrin da bai ba wa kowa ba ya dumu na bukan nan an gwada masa su ya san su ya san munafukan zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su to shine ya san haka shi yasa sai na Umar in kaga yace shi janaiza idan ya je wajen janaiza in ya leka an yi ga sai na Huzaifa wajen sai ya shiga sai ya sallaci mutumi in ya ga bai zo ba kuma yana nan ya san bai zo ba sai ya ce a ku sallaci ka hanku sai ya juya ta ya ce a to kaga ma'ana wato munafiki ne shine kuma sai na Umar din ya same shi ya ritsar da shi ya ce da Allah ka gaya mini ina cikin munafukan nan ko bana ciki ina ciki ko bana cikin su ya ce a wannan ai sirri na ne tsakanin na da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya za a yi na gaya maka ya za a yi na gaya maka ya ce da Allah ka taimake ni ka gaya mini ina ciki ko bana ciki daga ni sai ga ba wanda zai je sai ce a to baka ciki amma dai ban sake gaya wani ba to saboda haka sai sai na Huzaifa ibn al-Yaman shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi asiran munafikan nan duka kuma shi ne mutumin da aka zo gazwatu Ahzab gazwatu Khandaq lokacin da aka tone ramin nan aka tone kofar shiga garin Madina kafirai sun zo sun zauna suna tsaye ba inda za su shigo sai Allah ya aiko sanyi da iska iska mai ƙasa tana ta bule mutane Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye zai tashi ya je ya leka mana ya ga me suke ciki kafiran nan ya leka mana ya ga me suke ciki shiru aka yi ba wanda iya motsawa saboda ga sanyi ga iska kana fita in ka je kawai shikenan an gama kana fita in ka je an gama kawai kashe kaza yi sabani sallallahu alaihi wasallam nan ba wanda yi motsi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai je ya leko mana waɗannan kafirai me suke ciki amma kowa ya shiru
kowa na tsoro.
Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba shi yace sai na huzai fita shi. Je ka yace labbaika ya Rasulullah. Yana fada haka shikenan sai ya tashi. Sai ya je shiga cikin kafirin ya zauna. Yana zama to Abu Sufyan ya gaji, an gaji ana zaune ba karasa cikin garin Madina ba, kuma kowa ya gaji. An gaji gaba daya. Sai Abu Sufyan yace kowa ya gane na gefen sa zan yi wata magana. Sai sai na Huzaifa sauri ya kama ni gefen sa, kai waye ne yace, wani ne yace, to shikenan. Kaga da an kama shi za a gane shi. Sai yace gaskiya fa na gaji. Abinda za a yi kawai za mu tafi gida. Kawai abinda ya kamata kenan. To sai sai na Huzaifa ya dawo sai ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To wannan karfin hali ne irin nasa radiyallahu anhu. Yace mana Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tashribu fi aniyati zabi. Kar ka sha daga kwano ko ƙwaryen da ƙwaryen zinare ko azurfa, sannan karkaci da kwano ko ƙwaryen da aka yi ta da zinare ko azurfa, karkaci abu a cikin sa. To yace saboda ita wannan ƙwarya ko kwanon nan nasu ne a duniya, su kafirai kenan. Walakum fil akhirati naku ne ku kuma a lahira. Za mu karanta hadisin kasa mutabakun alaihi Bukhari da Muslim sun hadu akan sa. Wa Ummu Salmata radiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashribu fi ina'il fiddati inna ma yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Mutabakun alaihi daga Ummu Salma Allah kara mata yadda. Qala ta ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yadamin Allah subhanahu gare shi yace alladhi yashribu fi ina'il fiddati, lalle wanda yake sha daga ƙwaryar azurfa, inna ma yujarjuru fi batnihi nar jahannam, lalle yana sanya yana jan wutan jahannama ne a cikin cikin sa, kamar yana jan wutan jahannama ne yana sawa a cikin cikin sa. Muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim sun hadu akan wannan hadisi. Sayyidina Ummu Salma matar Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama, wanda tana da mijinta Abu Salma, da ya rasu tace shikenan ita kam an gama, ai na za ta samu miji irin Abu Salma, ai ba za ta samu miji irin wannan mijin ba. Shikenan sai aka aika mata, to ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana neman ta. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ai yafi Abu Salma. To shikenan ta aure Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, ta zauna a gidansa, tace ita mai kishi ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata addu'a, Allah ya cire mata wannan kishin. Ta zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati. To wannan hadisan da muka karanta ya kawo mana su anan ne, saboda idan ka tashi yin alola, karka nemi ƙwarya ko kwano na zinare ko na azurfa kai alola da shi. Bai halatta ba. Ba za ka sha daga shi ba, ba za ka ci daga wannan kwano ko zinariya ko azurfan ka ci abinci da shi ba, sannan ba za ka yi alola da shi ba. Abin da ya sa ya kawo shi anan kenan. Kamata a iya kawo shi a Kitabul Atimati, littafin da yake magana akan cin abinci, kamar yadda muka karanta a wancan karatun. To amma shi ya kawo su anan ne saboda ya gwada maka in ka zo yin alola, to banda irin waɗannan ƙwaryan ko kwanon ba za ka yi alola da shi ba. To idan kuma ka yi, to kamar ka ɗauki wutan jahannama ne kana ja a cikin cikinka. Yujarjiru an ce sauti ne, sautin kamar yadda za ka na jan ruwan in kana sha da wannan zinariya ko azurfa ɗin, to kamar wutan jahannama ne mutum yake sakawa a cikin cikinsa. To me yasa aka ce kar a yi amfani da azhabu wal fidda, zinariya da azurfa? Saboda kayan kawa ne da Allah ya ajiye shi wa mutanen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace suna su ne a duniya, duk wanda ya dauki wani amfani da shi a nan, to banda shi a can kenan, an cire shi. To kaga in baka so a cire ka sai ka hakura ka bar shi. Sannan kuma an ce dalili ma shi ne saboda zai jawo girman kai, zai iya jawo girman kai a mutum. Wani yana fama da abun da zai ci, kai ka je ka nemo zinari, duk da zinari yake har duniya ta tashi yana da kuɗi, kuma azurfa ma haka ne, abu ne wanda sai an sha fama kafin a same shi. To ga jama'a suna cikin wani ne, kai kuma saboda girman kai da jin kai sai ka ɗauko kofin wannan abun kana shan ruwa da shi, ko ka ɗauki kwanon wannan abun kana cin abinci da shi. To shi za ka ce sai aka yi hani aka yi. Wa Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا دبغ الإهاب فقد طهر أخرجه مسلم وعند الأربعة أيما إهاب دبغ وعن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله درسه قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أغري ياتي إذا دبغ الإهاب lalle idan aka je mai fata faqat tahuratu ta tsarkaka akarajahu muslim imam muslim ne ya fidda wannan hadisi wa inda al arba'ati a wajen ashabu sunan masu ashabu sunani suka ce ayyuma ihabin dubiga dukkan fatan da aka je mai ta wa an salmata binu Mahabakin radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagu juludil maitati dahuruha sahahu Ibn Hibban daga Salmat bin Mahabakin Allah da shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace dibagu juludil maitati lalle jeme fatu na macicin abu shine tsarkin sa dahuruha shine tsarkin sa sahahu Ibn Kuzaima Ibn Hibban ya inganta shi wannan hadisi an samu shi daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yace idan aka je mai fata to ta riga ta tsarkaka ta zama mai tsarki sannan kuma hadisin Salmat ibn Mubakkin kuma yace dukkan fatan macicin abu inda an riga an je mai shi to ya dawo mai tsarki to mun san je mai waye ko ana kaiwa mu akwai masu jima wani ko wanda suke su yi shi sai ya dawo kaman buzu ko da za a yi sallah da shi a yi waye din nan to in an yi haka ya riga ya zama mai tsarki shi tsarkakan sa kenan to kuma anan hadisi na kasan nan ya ce mana anan wannan hadisi na farko an ce a wajen ashabu sunan Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah suka ce ayyuma ihabin dubiga kowanne irin fata ne inda an riga an je mai ta ta dawo mai tsarki za a yi komai da ita hadisi na biyu kuma aka ce dibagu juludil maitati tahuruha tsarkakan fata na macicin abu shine a jeme shi to kuma alqur'ani ya gaya mana cewa hurrimat alaikumul maitatu waddamu wala mulkin zira ma illa li ghayri llahi bi an haramta muku mushe to anan kuma an zo ana maganar cewa ko mushin ne idan aka jeme shikenan ya zama mai tsarki ga hadisin nan na sayyidina maimuna shi ma wa an maimuna ta radiyallahu anha qalat marra rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shatin yajurunaha faqala law aqaztum ihabaha faqalu innaha maitatun faqala yutayhiruha alma'u wal qaras akrajahu abu daud wa an-nasa'i wa an maimuna ta radiyallahu anha daga sayyidina maimuna Allah kara mata yadda qala tace marra rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wajen wata akuya yajurunaha wanda suke janta faqala sai yace law aqaztum ihaba aida kun dauki fatanta kun yi amfani da shi faqalu sai suka ce inna amtatun ay mushe ne faqala sai yace tahiru hal ma'u wal qarzu ai ruwa daga ba ruwa zai tsarkake ta akarajahu abu dauda abu dana ne fi da wannan hadisi wanda sai da imamu nasai to anan kaga ana so a ga maka cewar ko macicin abu ne ko macicce ne idan aka cire fatan aka je mai fatan shikenan wannan fatan ta zama mai tsarki za a yi amfani da shi to anan saboda a lokacin abinda ake saka ruwa a ciki fatun ne a cikin fatan ne ake saka ruwa za a nan nade sai a yi buta da shi sai ana zuba ruwa a ciki to shi sai aka ce to kowanne irin fata ne ma ko na macicce ne na mushe ne in aka samu shi in aka sa ruwa a ciki to ruwan nan mai tsarki ne ba za a ce ruwan nan ya zama mara tsarki ba saboda fatan dabba ne wanda ta kasance macicciya to amma anan malaman mazahib sun yi sabani
wasu daga cikin su suka ce idan an yanka dabba din aka dauki fatan aka jeme aka yi ana aka sa ruwa a ciki to shikenan yayi. Wasu kuma suka ce in dai mace ce ne to ba za a dauki fatan ba, musamman maza mai babu malik suka ce in mace ce ne ba za a dauki wannan fatan ba ayi a jeme shi a sa ruwa a ciki amfani da wannan ruwan ba za a yi ba. To bari ne mu karasa karanta hadisan sai mu yi bayanin duka. Wa nabi salabat al-kushani radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitabin afanakulu fi aniyatihim faqala la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghayraha faghsiluha wa kulu fiha muttafaqun alayhi. Daga abi salabat al-kushani Allah kara masa yadda qala yace qultu nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna bi ardi qaumin ahli kitabin lalle mu kasance muna kasar mutane ne ma'abota littafi afanakulu fi aniyatihim shin zamu ci daga koran su ko kwanukan su? Faqala sai yace la ta'kulu fiha kar ku ci daga ciki illa alla tajidu ghayraha sai dai in ku samu wani su ba faqsiluha to ku wanke su wa kulu fiha ku ci daga ciki muttabaqun alaihi bukhari da muslim sun hadu akai. To kaga har yanzu wannan hadisi shi ma yana mana bayanin idan ba za a ci daga cikin ƙwaryan kafirai ba wanda ba musulmai ba ba muminai ba ko kwanon su ba za a ci ba, kamar yanda yazo ya tambaya ce muna cikin kasar wanda su kafirai ne ma abota littafi za mu ci daga kwanukan su daga ƙoran su mu ci abinci daga ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kar ku ci sai dai in ba ku samu wani ba. To anan nan ma akwai magana shine Al-Qur'ani ya riga ya gaya mana cewa wa ta'amul ladzina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillu lahum, abincin ma abota littafi ya halatta a gare ku kuma abincin ku ya halatta a gare su. To anan kuma an zo ana cewa ba za a ci ba kuma an ci abincin su ya halatta. To maganar shine aka ce idan ana ganin cewa suna amfani da al-khanzir da giya a cikin abincin da suke damawa to kai musulmi ba za ka ci wannan abincin ba kuma ba za ka ci a cikin wannan kwanon ba ko a cikin wannan ƙwaryan ba, sai dai in ka nemi wata ƙwaryar da ka san ba a irin wannan abun da ita ka rasa sai ka wanke wannan nasu, in ka wanke sai ka dauka sai ka ci kamar yadda aka gaya wannan sahabi. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل. لقد عمران بن حسين رضي الله عنهما على درسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي آدم من جلس ثبت على قريش وأصحابه لصحابنسا توضأوا من مزادة امرأة مشركة لليسن يألو لادقا بوتا وتمتي مشركة muttabaqun alaihi bukhari da muslim sun hadu akan wannan hadisi fi hadisin dawilin a cikin wani hadisi ne mai tsawo aka ciro wannan. Wa Anas bin Malik daga Anas dan Malik radiyallahu anhu Allah ya dace shi anna qadaha an-nabi in kasara fatakadha makana ash-sha'b silsilatan min fidda akhrajahu al-bukhari. Sayyidina Anas bin Malik yace lallai qadaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wani abun kwano abun alola na annabi ya rami talar subbata gare shi ko ƙwariya za mu ce ya karye ya ɓasgare hakan nan in kasar ya ɓasgare fadda kaza makana sha'ab sai aka riki wajen nan da ya ɓasgare din sai aka sa silsilatin min fiddatin sai aka nemo wani abu na azurfa sai aka manna a jiki. Akhrajahu al-Bukhari Imam al-Bukhari ne fidda wannan hadisin. To anan abinda muke so mu ce kamar yadda muka faɗa mazan Imam Malik sun ce ba za a yi amfani da fatar da ya zama na dabban da ta mutu ne mushe a yi alula da shi ba, in an zuba ruwa a ciki ko da an buge fatan suka ce bai zama ya tsarkaka ba wannan fata din ba za a yi alula da shi ba, amma sauran mazahib suka ce za a yi. To su kuma hadisin da suka dogara da shi shine akwai wani hadisin da Abdullah bin Ukaymin ya rawaito cewar hadisin wa ni sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ayi kar ku ci daga kayan kafirai sannan kar ku yi amfani da matattun abubuwa na fata da sauransu. To malaman hadisi sun bi wannan hadisi sun ce akwai ittirabi a cikin sa, akwai jirkitarwa a cikin wannan hadisin da mazan Imam Malik suka dokara akan sa, saboda a ruwayan hadisin a wani waje za a ce daga wajen shi Abdullah bin Ukaymin din ne, wani waje kuma za a ce daga wajen wani da ake ce masa Juhaina, haka dai suna mutane daban-daban sun shigo ciki. To saboda haka sai suka ce to ba za a dogara da wannan hadisin a kore hukuncin cewar duk fatan da aka jemeta ta zama mai tsarki ba, su a wajen sauran kenan. To shi kuma Imam Malik saboda saddu zari'a irin nasa kiyayewa kar mutum ya fada, sai ya ce kawai indai fatan haka ne ba za a yi ba. Duk da wasu malamai sun ce aqwali biyu ne a cikin mazhabin Imam Malik din ba, wasu suna ganin za a yi amfani da fata koda na mushin ne, wasu kuma sun ce ba za a dauka yi amfani da shi ba, wato ma'ana dai a zuba ruwa a ciki ruwan ya zama mai tsarki a lula da shi. Kamar yadda hadisin Sayyidina Maimuna nan ya nuna mana cewa gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga akuya maciciya ce ya ba za ku rike fatan ba, suka ce ai maciciya ne ce, to ai sai ku wannan dinta sai ku jeme ta, wannan jeme wanda za ku yi za ku zuba ruwa sannan za ku zuba wannan meye ne ce gaba ruwa, to wannan ruwa da gaba ruwan da za a zuba shi zai tsarkake ta, zai zama kaman yankan kaman an yanka kenan, ma wasu malaman suka ce kaman an yanka an yi haka. To sannan hadisin Imran bin Husayn ya gaya mana cewa hadisin sama na Salabat al-Kushani ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam Salabat al-Kushani ya zo ya tambaye shi, sai ya ce masa kar ku ci daga kwanan ahlul kitabi ko ƙuryansu, sai dai in ba ku samu wani ba to ku wanke ku yi amfani da shi. Sai ga hadisin kuma da ya biyo shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya da shi da sahabbansa babu ruwa, sai aka samu ruwa a wajen wata mushrika a cikin wannan dinta jakanta na ruwa na fata, sai aka karba aka zo sai aka lura da shi. Dazu kuma an ce ko an ce kara dauki wannan ƙwaryan nasu a ci abinci a ciki ko kuma a sha a ciki. To kaga sai ka maida karatun da aka yi na cewar dukkan fatar da aka je meta ta zama mai tsarki, saboda haka ai yanzu wannan fatan daman ruwa take zuwa a ciki, tunda ta zuba ruwa kuma an riga an jeme, saboda haka mai tsarki ne za a yi amfani da shi. To sai aka dawo hadisin sayyidina Anas bin Malik, kuma aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidina Anas ya ce butan da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake amfani da shi saboda daman na fatan ne, to bakin ya bazgare ko kuma ƙwaryen da yake amfani da shi bakin ya bazgare, da ya bazgare sai aka dauko wani abu na daga azurfa sai aka dan manne bakin da shi, sai aka manne bakin da shi kuma aka ci gaba da amfani da shi. To kaga anan bayan da an ci kara ya amfani da zinariya da azurfa, to ana nufin cewar idan dai dan kadan ne kaman wannan to ba wani laifi a cikin sa, ba zai zama wani abu ba za a yi amfani da shi. To wannan dai shine karshen wannan babin, kuma ina ga insha Allah za mu tsaya anan. Shi dai Imam Hajar Ibn Hajar al-Asqalani abin da yake so ya gwada mana shine idan zaka yi amfani da ruwa wanda zaka yi alula da shi, to ga irin kwano ko kuma ƙwariya ko yanayin abin da zaka yi alula da shi wanda ba zai bata ruwan ba, waɗannan abubuwan dukan su masu tsarki ne kamar yadda Elisa ba, sai ka yi amfani da su in ka tashi alula a cikin su. Za mu dakata nan insha Allah, idan Allah ya sa muka sake zama za mu yi magana kuma akan abin da yake zama da jasa din, wanda in ya shiga cikin ruwa zai kuma najasar da shi ya zama ba za a lura da shi ba. Abin da muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa, abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana. Albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Amana.